من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساجة سادوة أتكين درس ممي مهم منشي واتو درسينا تقسكينا لمكي قوكالن أمسا تنبايا واتشتكي مي جرما واتو وانيني مي فدا أجاجكي راي وردان أدب idan ba a manta ba darasin da muka gabatar wanda ya gabata mun tabo wato tambaya ne mai muhimmanci idan dai har wannan dan adam din bai zama shine mai fada aje a cikin duniyarsa ba a cikin al'amuran da suka shafe shi da kuma abubuwan da ubangiji ya halitta a wannan doran kasa dan adam ya gagara ya samar ma kanshi da abubuwan da suka kamata to wane ne dan adam din mun duba mun ga cewa dan adam tabbas ba wani abu ne ba illa zamuwansa bawa na ubangiji wanda ya halicci wannan duniya ya kuma sanya suka zama sun gagare shi ya gabatar da wani abu wanda zai canza tabbatattun abubuwan da suke ciki dan adam ya gaza ya canza ko daya daga ciki duk mun gani a cikin darasin da suka gabata mun yi alƙawarin idan Allah ya da cikin wannan darasin bayan mun ga cewa dan adam din nan mutum ba wani abu bane banda bawa na ubangiji mahalicci to menene aikin wannan bawa wannan shine abin da zamu gabatar a cikin wannan darasin namu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci babu shakka idan muka tuna da wasu karatun ne wasu darussan da muka gabatar a baya mun tsaya mun tattauna wani maudu'i dangantakan dake tsakanin dan adam da halittun da ke wannan duniya da Ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta ya ya kamata sulukinsa da tsarin rayuwar dan adam ya kasance a lokacin mun tabbatar da cewa akwai wasu abubuwa da rayuwa take dauke da su wanda ya kamata dan adam dole ya musu biyayya ya kasance tare da abubuwan da Ubangiji ya tabbatar da su a matsayin tabbatattu to ya bar su a haka ma kada yi wani yunkuri na kawo canji domin ba zai iya ba bazai iya kawo canji akan tsarin yanda ake gudanar da shekara ba bazai iya kawo canji akan tsarin yanda yake ake haifan mutum daga karami ya taso matashi ya kai zuwa ga dattijo zuwa tsofa har zuwa mutuwa ba bazai iya kawo canji akan tsarin sa na jin yunwa da jin kishi da neman abinci ba bazai iya kawo tsari canji a duk waɗannan tsaruruka da yake gabatarwa ba so dan haka ya kamata anan yayi mu'amala da waɗannan abubuwan a irin wannan tsarin abubuwan da kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya bashi dama zai iya kawo wani sauyi ko kuma ci gaba a cikin su to su ma yayi ma kyakkyawan abubuwan da suke tabbatattun nan biyayya kada yayi abin gaban kanshi ya bi son zuciya yayi abubuwan da ba za su kai shi zuwa ga gaci ba Ubangiji subhanahu wata'ala ma'ana ya halicce shi akwai abubuwan da yake da zabi akai akwai kuma abubuwan da bashi da zabi bashi da tacewa akai dan haka ya kamata dan adam a cikin waɗannan yanayi biyu duk ya gabatar da mu'amalan da suka dace da irin waɗannan dan haka babban aikin dan adam a wannan dauran ƙasa shine yayi biyayya ma Ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya halicci abubuwan da suke tabbatattu da masu canzawa wannan abu ne wanda baya buƙatan sai an yi wani sharhi sai an ƙara bayani saboda dai bawa shi karan kanshi wato dan adam bawa ne na Ubangiji wanda yake ya mallake shi bawa bawa ma mallakan kansa abubuwan da yake samu na abjin dadi da abubuwan da yake fuskanta na wahalhalu ba daga kanshi suke zuwa ba suna zuwa ne daga kan wanda shine ya mallake shi shi yake kawo su subhanahu wataala dan haka ya kamata aikin sa kowane lokaci a matsayin sa bawa ya zama shine yunkurin ganin cewa a kowane lokaci ya samu yardan Allah madaukakin sarki kuma ba zai taba yiwa a ce ga wani Allah bayan Allah madaukakin sarki da yake mallakan wani abu a cikin wannan duniya ba Allah shine al'amuran samai da ƙasa suke hannunsa shine mamallaki guda daya tilo kuma wanda ya gagari kowa da komai babu wani wanda ya isa yayi wani abu a cikin mulkinsa subhanahu wata'ala sai abin da yaso ya ya kamata bawa ya gabatar da ibadansa shine da farko dai dole ne ya tunasar da dukkan jikinsa cewa shi fa bawa ne ya rike wannan sifa a duk wani yanayi da ya samu kanshi kar ya manta cewa shi bawa ne wanda yake hannun wato Ubangijinsa maɗaukakin sarki, wanda yake jin daɗi da abin da Ubangijin shi ya azurta shi da shi, kuma yake kallon duk abin da Ubangiji ya bashi, sawa'un na lafiya ne ko rai ko kuma dukiya ko wata ni'ima daga cikin ni'imomin Ubangiji, to aro ne aka bashi zuwa wani lokaci idan ajalinsa ya yi Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai karɓe wannan abin. Saboda haka an bashi wannan daman ne domin ya yi aiki ta yadda zai gano, wato zai tabbatar da alheri, shi ma ya samu alheri a gobe kiyama, kuma ya san cewa duk wani abu na alheri da sharri duk ba su da wani abu illa sababi ne ju'uli, ma'ana sababi ju'uli ba su ne suke kawo abubuwa ba haƙiƙa ba, Ubangiji ne kawai ya sanya ganin damansa, duk sanda kuma ya so ya cire zai cire. Kamar misali muna sane cewa wuta sababi ne na ƙuna, amma idan Ubangiji ya so ya cire ƙuna sai ya ɗauke wutan sai ya ce ya na rukuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Kuma mun sani Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan ya so kamar yadda idan ruwa ka sha ruwa ƙishin ka zai tafi, in Ubangiji ya so sai ka sha ruwan ƙishin na nan ba wani abin da ya canza. Haka abubuwa waɗannan sabubba ba su ne suke kawo abu da karan kansu ba, ba su da tasiri a ɗabi'ansu, ba su da tasiri na wani ƙarfi a karan kansu. Dole ne bawa ya rinƙa tunasar da kanshi shi ɗin nan kamar wani alƙalami ne a hannun ƙudura na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, yana zartar da dukkan abin da yake so a kanshi. Abu na biyu, duk abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hore maka a matsayinka na bawa, to ka yi aiki da shi domin samun abin da zai yardar da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Saboda haka ne Allah maɗaukakin sarki ya aiko da annabawa da manzanni inda suke ɗauke da littattafai, littafin kuma yana bayanin irin yadda mutum ya kamata ya rayu. Ƙarshen littafin shi ne littafin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo wa ɗaukacin bil'adama da shi, shi ne Alƙur'ani. Duk da dai ba wurin da za mu yi bayani ne akan abubuwan da Alƙur'ani ya ƙunsa ba, sai dai mun san cewa Alƙur'ani mai girma yana ƙunshe da karantarwa a dukkan fagagen rayuwa wanda za su sa ɗan adam ya kyautata dangantakan shi tsakanin shi da sauran halittu, da tsakanin shi da kanshi, da tsakanin shi da Ubangijin shi subhanahu wa ta'ala. Abu na uku kuma, kada ya yadda ya manta cewa wannan rayuwar ta duniya komin shekarun da ya yi rayuwa ce mai iyaka, rayuwa ce wacce ba ta da wato ba za ta wuce lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi masa iyaka a ciki ba. Don haka duk jin daɗin da yake ciki, duk wani abubuwan da yake samu, ya sani cewa wannan duniyar gada ce, ta rabo shi daga babu, ma'ana kafin shi za kuma ta sada shi zuwa ga dawwama, wanda shi ne ranar alkiyama. Dawwama daidai da yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hukunta kuma ya ƙaddara. Don haka babu wata rayuwa da za ta tabbatar da shi a rayuwa yanda ya kamata. Ya kada ya yadda ya manta da wannan abin. Idan ya manta, to ya sani cewa duk sanda ya farka, to idan ya farka ba za a dawo mishi da lokacin da ya wuce domin ya gyara taɓargaza ko kuma ta'asan da ya riga ya gabatar ba. Kawai ba yi da komai a lokacin da ya farka ɗin, sai dai ya zama ne ta nadama da cizon yatsa, ya tabbatar da cewa Ubangiji maɗaukakin sarki ya gaya mana a cikin ayoyi mai yawa su yawa cewa hadhihi alhayatu ad-dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar, ma'ana wannan rayuwar ta duniya ɗan jin daɗi ne na wani lokaci ɗan ƙanƙani ƙwarin gaske, babu shakka lahira ita ce gida matabbata wacce take ake dawwama. Haka ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da cewa a'ilamu anna al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad, ma'ana ku sani cewa ita wannan rayuwar ta duniya gaba ɗayan ta wasa ne da wargi da kuma kayan ado da ƙawa da na alfahari da kuke yi a tsakaninku saboda yawan ƴaƴa da yawan dukiya da yawan ƴaƴa. Babu shakka ya kamata mu sani cewa wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, rayuwar duniya ba komai bane banda rayuwa ta ruɗe. Idan bawa ya tabbatar da waɗannan abubuwan da muka bayyana, to babu shakka ya kamata dukkan wani abin da ya mallaka ya sanya shi ya zama hadimi ne wurin samar da yardan Allah subhanahu wa ta'ala, ya sanya shi ya zama hadimi ne wurin tabbatar da abin da zai tabbatar da ingantacciyar rayuwa ga rayuwar bil'adama, ya zama sababin kawo alheri ga cikin wannan rayuwa. Abu na hudu kuma ya kamata bawa ya sani cewa duk abubuwan da zai iya kawo canji a ciki ya kuma kawo wani tsari na ci gaba a kansu, to kada ya taɓa manta cewa shi fa bawa ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, mallaka ne nashi. Kada ya taɓa tunanin cewa zai iya wato samun kanshi a wani matsayi da ya fi wannan. Bawa ba shi da wani abu da ya wuce ya zamo bawa. Idan ya yi ƙoƙarin ya wuce daga wannan matsayin, to babu shakka zai jefa kanshi ne cikin halaka. A nan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da cewa ɗan Adam ba shi da wani abu na yin banda na wato zai mutu a duk lokacin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya kawo ajalinsa na ƙarshe. Saboda haka kada ya soma ya tabbata ya manta da hakika wacce take tabbatacciya ne cewa zai rasu, zai bar wannan duniya, kuma ribarsa ita ce ya bar wannan duniyan ya koma zuwa ga rayuwar lahira ya samu ingantacciyar yarda daga Allah Maɗaukakin Sarki. Ubangiji yana ta ba mu labari, yana tabbatar mana da cewa ɗan Adam ƙarshensa dai mutuwa ne. Ubangiji yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha 'alan nari faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ma'ana ku sani cewa dukkan wani rai zai dandana mutuwa, babu ran da zai dawwama. Kullu man 'alaiha fan wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama, a ranar lahira babu abin da za a yi muku sai dai a ba ku ladanku da kuka gabatar, ma'ana sakamakon aikin da kuka yi, in alheri alheri, in kuma sharri sharri. Faman zuhziha 'anil nari, duk wanda aka kawar da shi ga barin shiga wuta aka shigar da shi aljanna, faqad faz, lallai shi ne ya samu babban rabo. Ma'ana aikin shi na duniya ya zamo aiki mai kyau wanda za a iya yabawa a kuma wato jinjina. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, haka wannan rayuwar ta duniya baki ɗaya ba komai ba ne in banda rayuwa ta ruɗe. Saboda haka ne Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya gabatar ma ɗan Adam da dukkan waɗannan ni'imomi saboda ya samar ma kanshi ingantacciyar rayuwa a rayuwar gobe kiyama, wanda kuma ya koma ya samar ma kanshi zuwa ga ƙasƙanci, to wannan shi ne ya jawo kanshi. Shin bayan waɗannan abubuwan akwai wani ta dama da za a iya yin magana a ce kuma wai ɗan Adam yana da ta cewa a cikin wannan duniya? Ba na ganin akwai wani wanda zai iya tsayawa ya kare wannan tunani nashi, saboda ɗan Adam ɗin nan dai ba shi ne shugaba mai zartar da komai a cikin rayuwarsa ba, kamar yadda muka gani. Kuma babu shakka ɗan Adam ɗin nan ba yi da ta cewa, ba yi da yadda zai yi a matsayin shi na bawa ne, kuma bai wuce bawa ba. Shi kuma bawa ba yi da mallakan ya iya yin wani abubuwa, kuma Ubangijinka idan shi a koda wani lokaci bawa ba za a tambaye shi a kan menene ya sa ba a ɗaura mishi aiki ba, me ya sa aka sa shi ya kaza, a kamata ya yi shi ne a tambaye shi menene ya sa yake neman ya yi tasarrufi kamar na mai ƴanci kuma sa'ilin da shi bawa ne. So don haka kamata ya yi a kowane lokaci bawa ya zamo a gaban Ubangijinsa ya tsaya tsayin daka wurin zartar da matsayin shi na Ubangiji. Babu wani ingantaccen ƴanci mai ƙarfi sama da bawa ya ji cewa fi'ilan yana gaban Ubangijinsa mai girma da ɗaukaka, wanda shi ne yake da haƙƙin faɗa a ji a cikin komai da komai na wannan rayuwa da muke ciki. Saboda haka ya kamata a kowane lokaci bawa ya san matsayinsa. Dama masu iya magana suka ce idan tururuwa ta so ta halaka, shi ne sai ta ga cewa irin ni'imomin da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya mata na tana iya tashi, sai ta yi fuffuke. Idan ta yi fuffuke ta fara tashi, sai ta ji cewa ta zama wata tsiya daban. To a wannan fuffuken ne take faɗowa. Muna roƙon Allah Subhanahu wa ta'ala kada ya sanya mu cikin waɗanda annashuwan ni'ima zai mantar da su Ubangijinsu Subhanahu wa ta'ala. Nan ne ƙarshen darasinmu da muka faro tun daga na farko har zuwa na yanzu, inda za mu dakata a nan. saboda mun amsa wannan tambayan na wane ne mai fada haja cikin rayuwar dan adam mun ga cewa ba dan adam din ne ba mun ga cewa ubangiji subhanahu wataala shine ya halicce mu kuma shine yake gudanar da al'amuran mu dan haka ba mu da wata nayi sai dai mu ci gaba da zama a matsayin mu na bayi masu sallama masa a dukkan abubuwan da ya hukunta muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi albarka a cikin darussan da muka gabatar da kuma ba mu ƙarfin gwiwa na gabatar da wasu darussa a wasu fagagen wanda zai zama za su zama masu amfani ga al'umman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka ka datar da mu da dacewa mai muhimmanci ka sanya mu mu shiga cikin wannan wata na Ramadan cikin aminci ka sanya mu a kowane lokaci mu zama masu yin maka da'a da biyayya ka kuma karbi tuban mu ka yaye mana wannan bala'i da ake fuskanta na COVID-19 wanda ya zama ruwan dare a duniya baki daya Allah ba za mu iya ba Allah kai ne mai iyawa Allah mun gajiya Allah kai ne mai karfi Allah kai ne mai yayewa ka yaye mana dukan waɗannan albarkan annabi sallallahu alaihi wasallam albarkan wannan wata mai albarka albarkan alqur'anin da ka saukar a ciki Allahumma amin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh